daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 31.25 da kuma 16. Abinnin yamai da ke jamhuriyar Nigeria za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyar da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya zuwa shafukan mu, wato za su iya tarar mu a gidan radio na Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, barkan mu da wannan lokaci. Yau Alhamis 8 ga watan Nuwamba shekarar 2018. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana kuka lalubo. To Yusuf, muna safiya ne a yanzu haka, da fatan ka tashi lafiya.
To Mahmud, barkan mu da asuba baki ɗayan mu.
To ba mu kanin labaran duniya.
To Mahmud, hukumomi a kudancin jihar California sun tabbatar da kashe wasu matasa guda 12 da aka yi baya ga wani dan bindiga da ya kai hari a wani gidan shakatawa a daren jiya Laraba. Kungiyoyi masu zaman kansu sun buƙaci a gudanar da zanga-zanga a baki ɗayan ƙasar Amurka a yau Alhamis.
To rahotanni daga Najeriya na cewa dakarun ƙasar sun daƙile wani harin da ake zaton ƴan Boko Haram ne suka kai a wani sansanin soji da ke jihar Yobe.
Yanzu dai sojojin Najeriya sun ce sun dawo da kwanciyar hankali a yankin, tunima kuma har an fara wani sintiri na musamman domin sassaita al'amura a wannan yanki da ma jihar baki ɗaya.
To yayin da ake ci gaba da bayyana sakamakon zaben rabin wa'adi da aka yi a nan Amurka, ko yaya masana kimiyyar siyasa a Najeriya ke kallon wannan zabe?
Zaɓe ne da ya ba da dama ko a sauye da ake tafiyar da harkokin Amurka musamman harkokin cikin gida da ya shafi baƙi da ya shafi su 'yan ƙasa karan kansu.
Za mu leƙa jamhuriyar Nijar mu ji matsayar da aka cimma. Wato sannan baya ga haka Hawa Umar za ta shigo da shirinta na lafiya uwar jiki. Mahmud Lalo ke jagorantar shirin. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da cikakkun labaran duniya.
To Mahmud, barkamu da asuba. Jama'a assalamu alaikum. Hukumomi a kudancin jihar California ta nan Amurka sun tabbatar da kisan mutane 12 da wani mutum ya yi a lokacin da ya kai hari a wani gidan shakatawa a daren jiya Laraba. Babban sufetan 'yan sandan karamar hukumar Ventura, Geoff Dean, ya ayyana da cewar lalle an kai wannan hare-hare, wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Dan sandan da ya fara isa wannan gidan shakatawan da ke Borderline Bar Grill a wannan karamar hukumar, a cewar sufetan ya bayyana da cewar shi ne ya fara mutuwa daga cikin waɗanda aka samu suka isa wannan harin ya ritsa da su. An bayyana da shi wannan jami'in ɗan sandan Sergeant Ron Hellon, wanda ya mutu bayan an kai shi asibiti. Ya dai aiki a wannan hukumar kusan shekara 29. Akwai mutane da dama da suka jikkata, amma sufetan 'yan sandan ya ce ba za a iya sanin yawan adadinsa ba, saboda da dama daga cikinsu su suka kai kansu asibiti. Kungiyoyi masu zaman kansu sun buƙaci a gudanar da zanga-zanga a baki ɗayan ƙasar Amurka yau Alhamis don nuna rashin amincewa da cire Attorney General Jeff Sessions da shugaban Amurka ya yi, da mai gurbinsa da wanda ya fito ƙarara yake sukar binciken da ake gudanarwa a kan shishigi da ƙasar Rasha ta yi na zaben da aka gudanar a nan Amurka a shekarar 2016. Zanga-zangar dai an shirya ta a ɗaukacin jihohi 50 na Amurka da wasu ƙasashe da suke yankin kudancin Amurka, Puerto Rico da kuma Virgin Island. An buƙaci mutane su saka hannunsu a wani shafin yanar gizo don tabbatar da halartar wannan zanga-zangar, amma ba a tabbatar da ko mutane nawa za su halarci wannan zanga-zangar ta yau ba. Zanga-zangar da za a gudanar a nan birnin Washington za a yi ta ne a bakin fadar White House. Jeff Sessions ya bayyana da barin aikin jiya Laraba biyo bayan bukatar hakan daga wajen shugaba Donald Trump, wanda kuma ya maye gurbinsa da Matthew Whitaker, wanda a da yake shugaban ma'aikata na tsohon Attorney General ɗin Jeff Sessions mai barin gado. Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ce ta buƙaci da a dakatar da taron da aka shirya za a yi a tsakanin manyan jami'an gwamnati nata da kuma na Amurka a yau Alhamis a nan birnin New York. Ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Kang Yong ta bayyana ma 'yan jari'an majalisun dokokin kasar a birnin Seoul yau Alhamis tana cewa gwamnatin Amurka ce ta sanar da buƙatar Koriya ta Arewa na ɗaga wannan ganawar. A lokacin ganawa da manema labarai a fadar White House jiya Laraba, shugaba Donald Trump ya ce ba na saurin yin wani yinkuri domin ganin an cimma wata yarjejeniya a ƙasa. Hukumomi a ƙasar Pakistan sun saki wata mace, Krista Asiya Bibi, daga gidan yari a birnin Multan bayan wanke ta da aka yi daga zargin yin saɓo. Hukumomin sun tabbatar da cewar ta bar gidan yari jiya Laraba kuma ta hau jirgi don zuwa wani wuri da ba a bayyana da inda za ta je ba. Sun ƙara da cewar an ɓoye inda za ta je ne saboda kariyar lafiyarta. Shi ma lauyanta Saiful Maluk, wanda ya arce zuwa Netherlands, ya tabbatar da an sake ta, amma shi ma ya ce bai san inda take ba. Tun a ranar 30 ga watan jiya ne kotun kolin ƙasar Pakistan ta wanke ta, ta kuma tabbatar da cewar daga wannan zargi da ake mata da ta yi na sabo a shekarar 2010, bayan da aka zarge ta da yin wannan sabo ko ka kausasan maganganu ga annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu muke samun labarai cewa an garzaya da ɗaya daga cikin alƙalin kotun kolin Amurka, Ruth Bader Ginsburg, zuwa asibiti bayan da ta karye a wazzanta a sanadiyar faduwa da ta yi jiya a cikin ofishinta da ke nan birnin Washington DC. Rahotanni sun ce yau safiyar Alhamis aka cincine ta zuwa asibitin Gettysburg da ta ji rauni a wadda take da shekaru 85 da haihuwa.
Yusuf Aliyu Harandake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya, rundunar sojin ƙasar ta ce ta dakila wani hari da wasu 'yan bindiga suka yi yunkurin kaiwa a wani sansanin soji da ke jihar Yobe a arewa maso gabashin ƙasar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Maina kai na aiko mana daga Abuja.
Headquarter rundunar sojojin Najeriya ta ce bataliya ta 120 da ke karkashin rundunar Operation Lafiya Dole mai yaƙi da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya sun murƙushe wani yunkurin farmaki da mayakan Boko Haram suka so kaiwa a sassanin sojan Najeriya da ke Katarko a ƙaramar kumar Gujiba da ke jihar Yobe. Kakakin headquarter sojan Najeriya Brigadier General Texas Chuku ya ce dakarun Najeriya sun wartaki mayakan na Boko Haram waɗanda suka janye kuma suka ranta cikin daji, yayin da kuma sojojin suka bi su don kamo su. Yanzu dai sojojin Najeriya sun ce sun dawo da kwanciyar hankali a yankin. Tunima kuma har an fara wani sintiri na musamman domin sassaita al'amura a wannan yanki da ma jihar baki ɗaya. Hedikwatar sojojin Najeriya ta nemi mutanen jihar Yobe da su kwantar da hankalinsu kuma su ci gaba da harkokinsu ne da kullum kamar yadda aka saba. To sai dai kuma wannan sanarwa bata yi bayani kan asarar da ɓangarorin biyu suka yi ba. Hassan Maina kaina, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To, idan muka dawo nan Amurka, yayin da ake ci gaba da bayyana sakamakon zaɓen rabin wa'adi da aka yi a ranar Talata, masana kimiyyar siyasa a Najeriya sun fara tsokaci kan yadda suka kalli wannan zaɓe. Ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana daga Ibadan.
a sakamakon kammala zaben rabin wa'adi da aka yi a Amurka, inda jam'iyyar Democrat ta sami nasara a majalisar wakilan Amurka, ita ko jam'iyyar Republican ta sami nasara a majalisar dattijan Amurka. Akan haka na tuntubi Dr. Yahaya Tanko Baba, shugaban tsangayar siyasa a jami'ar Sokoto, wanda yayi fashin baki kamar haka:
wannan zaɓe gaskiya za mu ce zaɓe ne wanda ya zo da abubuwa da yawa. Na farko dai abinda musamman masana da kuma wanda ke bibiyar siyasar Amurka suna ganin cewa wannan zaɓe shi ne zaɓe wanda ya fi yayi zara wajen yawan jama'ar da suka fito yin zaɓe. Shi wannan wani abu ne wanda ya nuna cewa zaɓe na tattare da abubuwa da yawa. Na biyu kuma zaɓe ne na nuna ƙarfin karɓuwa tsakanin manyan jam'iyyu guda biyu, wato ita jam'iyyar Democrat da kuma jam'iyyar Republican. Na uku kuma za a iya cewa wani zaɓe ne wanda ake gani kamar zakaran gwajin daki, kamar zaɓe ne da ya ba da dama ko a sauya yadda ake tafiyar da harkokin Amurka, Amurka musamman harkokin cikin gida da ya shafi baƙi da ya shafi su 'yan ƙasa karan kansu da kuma yadda ya shafi yadda Amurka ke hulɗa da ƙasashen waje. Na huɗu kuma zaɓe ne wanda aka samu yawan mata da aka zaɓa a cikin majalisa. Na biyar zaɓe ne wanda a karon farko aka samu musulma wanda aka zaɓa a matsayin wakiliya a majalisar wakilai ta Amurka. To za ka ga cewa zaɓe ne wanda ke tattara abubuwa da yawa a dunkule, amma abinda mutane suka fi mai da hankali a kai shi ne ko da jam'iyyar ita Republican da ta sha kashi a ita majalisar wakilai ta ƙasa, da kuma nasara da rinjayen da shi ita jam'iyyar Republican ta Trump ta samu a majalisar dattijai.
To Dokta, ana ku nazari game da abubuwan da ka lissafa a sama, me yasa aka samu waɗannan abubuwa kamar fitowar mutane da yawa, fitowar mata a siyasa da sauransu?
Abubuwa da wanda suna da nasaba da yadda aka gudanar da yaƙin neman zaɓe a shekara biyu da su gabata, da kuma nasarar da jam'iyyar Republican ta samu musamman shi Donald Trump da ya samu ya tsare shugabancin ƙasar Amurka, da kuma irin kalaman da ya rinƙa yi lokacin yaƙin neman zaɓe, da kuma bayan ma ya ci zaɓen Amurka da matakai da ya ɗauka da wasu dokoki da ya dinga sa mu hannu wanda ya dan sha bamban da yadda ake tafiyar da mulkin Amurka shekara 50 ko ma za a ce fiye da haka da su gabata. To kar ka manta ya yi wasu ɗan kalamai lokacin da yake kun neman zaɓe na cin zarafi da mata. To shi ne wanda yana yiwuwa shi ne har duka mata har suka shigo fagen siyasa suka fito zaɓe sannan kuma suka fito fagen siyasa. Kuma kar ka manta to abin da ya shafi har ta iyali to mata sun fi damuwa da shi. Akwai matakan da Trump ya ɗauka musamman ga baƙi da kuma gargaɗa baƙi da hana baƙi shigowa Amurka da raba iyalai wanda ke cikin Amurka da wanda ba su Amurka.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan Umar Tambuwal, yanzu agogo anan na cewa karfe 10 na safe ne da minti 12 kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin lafiya a jiki.
Masu sauraronmu barkanmu da warhaka, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hawwa Umar zan gabatar. Shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa. Cuta ce da ake kamuwa da ita sanadiyar kwayoyin cuta da suke shiga cikin hanji, kuma cutar takan sa kasala da mutuwar jiki. A wasu lokutan akan rasa rai idan ba a ɗauki mataki da gaggawa ba. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Dokta, barka da warhaka.
Barkamu da warhaka.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa?
To cutar kwalara kamar yadda aka ji sunan, tana samuwa ne daga wasu ƙwayoyin cuta da ake kira Vibrio cholerae, kuma akan ɗauke ta ne ta abin da ya shafi abin da aka ci ko a sha. ko hannu ya taba ya kuma kai baki saboda kai wannan kwayoyin cuta idan suka shiga ciki sai su saki wasu sinadarai wanda suke jawo ai gudawa mai tsanani mutum ya rinka zubar da gudawa kamar ruwan famfo
na'am to me ke kawo wannan cuta ta cholera
to kamar yadda na faɗa miki kwayoyin cututtuka ne wanda suke da alaka da tsafta ko rashin ta abinda nake nufi shine misali aka samu cholera din nan mai ita sai ya shiga bayan gida sai ya fito sai ya taba wani abu sai wani wanda bai sani ba yazo ya kama kuma ya dau abinci ya sa bakin shi zai iya daukar kwayar cholera ko kuma ya kasance yanayin inda ake samun ruwan sha ko rijiya ko gulbi wani sai bayan gida kuma yana dauke da wannan kwayar cholera sai ta hadu da ruwa na sha zai iya kawo cutar cholera ko kuma abubuwa da ake ci kamar irin su salad su carrot da sauransu ganyayyaki wani lokaci kayan lambu zaki ga wuraren da ake yin lambun nan wala Allah kwatami ne ruwan kwatami ake amfani da shi to idan aka dauke shi ba a wanke sosai ba shi ma yana iya kawo ciwon nan na cholera saboda haka kwayoyi ne da idan suka shiga akan tabaki ake daukar su sai su kawo wannan cuta
na'am to cutar amai da gudawa tana da alama da ke nuna cewa mutum ya kamu da ita ko kuma wannan amai da gudawan shine alamar ta
to yawanci idan aka samu cholera akan same ta ne yanayin annoba saboda yadda take da saurin yaduwa cikin jama'a da kuma yadda take saurin kisa sai kaga cikin awoyi mutum an ce ya mutu to lokacin da ke cutar cholera nan zaka ga mafi yawanci tana zuwa cikin annoba ne kuma kawai tana zuwa ne da gudawar ko da dan amai haka kafin an kara sai ga mutun ya shiga wani hali saboda yayi gudawar mai yawa bayan gida ne mai ruwa sosai wasu sukan kwatanta shi kamar ruwa idan aka wanke shinkafa haka kin ga ba kauri gare shi ba wannan kashin na cholera yakan kai haka zaki ga a wurin asibitocin da ake kula da masu cholera akan sa bokiti a garkashin kamar ya zama shaddar mara lafiyan yana kwanci saboda yawan kashin da yake kuma mutum da zai iya kashin da zai iya cika bokitin
cutar na daukar lokaci ne kafin ta bayyana a jikin dan adam
a gaskiya yan awoyi ne zuwa kwanaki biyu uku haka da mutum ya dauka za ta bayyana
kamar suwa cutar tafi barazanar kamawa manya ne yara ne ko kuma kowa cutar ta kan iya kama shi
cuta ce da za ta iya kama kowa kuma duk wanda ta kama din za ta iya mai illa a cikin dan gankanin lokaci
cutar cholera na ɗaya daga cikin cututtukan da ake dauka sakamakon yin mu'amala da mai dauke da ita
tabbas cuta ce da kamar yadda na faɗa miki misali mutum ya shiga ban daki ya fito kuma yana da dauke da kwayar cholera nan sai bai wanke hannunsa ba sai ya zo ku gaisa misali mutum zai iya dauka ta wannan hanya saboda haka ana daukar ta sosai ta wajen mu'amala
kamar kwayoyin cutar akwai wasu tsawon lokaci da take yi kafin ta mutu watakila mai dauke da cutar ya fito bai wanke hannu ba shin kamar tsawon wani lokaci take kafin ta mutu ya zama ko da an yi mu'amala da shi ba za a iya dauka ba
to akwai matsaloli da dama na daya dai shi din wanda yake da cutar cholera kamar yadda na faɗa miki cikin awoyi zuwa yan kwanaki misali cutar ke iya bayyana a jikin shi kuma mafi yawancin mutane da suke mutuwa zaki ga cikin yan awoyi ne suke mutuwa saboda haka takamaiman a ce ga awar da zai yi kafin ya zama bashi da matsala wannan wani abu ne mai wahala shani ba a san yaushe ya dauke ta ba yanzu ne ko dazu amma dai idan aka ce ana annoba kai kafin ma ba wai lalle annoba ba ya kamata ya zama dabi'a ce ta wanke hannu din nan ana ta magana kan wanke hannu da tsaftace ruwa da hana kuda mu'amala da abinci da ruwan sha da sauransu saboda ko kuda yana iya misali yaje ya dauko ta daga bayan gidan wanda yake da cutar nan yazo ya sa ko a ruwan sha ko a abinci kuma ya zama matsala shi kuma wannan zai iya kama ma ya wuce baka ma sani ba ya kama handle din misali ban daki ya wuce kai kuma ka zo ka kama baka sani ba ka wuce saboda ka abu ne mai matsala gaskiya ya kamata da ya kasance mutane na kula da tsafta musamman an yi amfani da bayan gida
cutar tana da rigakafi misali idan annoba ce ta barke akwai wani rigakafi da za a yi domin waɗanda ba su kamu ba ya kasance sun yi rigakafin kamuwa da cutar
to rigakafi na farko shine kyautata tsafta sannan idan aka samu labarin binlar cholera a wani al'umma ko a wani gari to ya kamata jami'an lafiya da sauransu a dauki matakan tsaro a wani wuri akan iya hana rage zirga-zirgar jama'a saboda kada wani ya dauka ya kaita wani al'umma kuma da ba a samu ba. Akan yi allurai na rigakafi na kwalara din yawanci akan yi su kamar bayan da shekara uku zuwa shekara biyar haka saboda yawan annoba da ake samu. To amma abu mafi a'ala shine kasance a al'umma din an kauda matsaloli irin su bayan gida a waje da ake yi da bayan gida wurin da ake samar da ruwan sha kamar bakin kogi da sauransu, sannan a kula da tsaftar abinci, sannan wanke hannu musamman idan an yi amfani da shi wannan bayan gida. Saboda shi yanayin rigakafi a lokacin da aka bayar din kafin ya fara aiki, in mutum ya dauki cutar kafin allurar rigakafin ma ta mai amfani yana iya samun cutar.
Kenan allurar rigakafin a ɗan wani lokaci kenan take dauka kafin ta fara aiki a jikin dan adam?
Tabbas akwai lokaci da take dauka kafin ta fara amfani, saboda haka babban rigakafi shine na tsaftar nan.
To likita, me ya kamata a yi wa wanda ya kamu da cutar kafin ma a je asibiti? Misali a gida in mutum ya kamu da cutar kafin a samu a garzaya da shi asibiti, menene abu na farko da ya kamata a yi masa?
To abu na farko shine ruwan gishirin nan da ake bayarwa, a yi ta kokarin bashi yana sha, sannan a yi gaggawa kai shi asibiti, saboda abin da ke faruwa shine yawan bayan gidan da yake din yafi karfin yawan ruwan da zai iya sha din. Sannan kuma koda ya sha din, abin da jiki zai iya tsotsa daga abin da ya sha din bai kai abin da yake fi zubarwa ba, saboda ka da buƙatar cikin gaggawa a kai shi asibiti, saboda kamar na yadda na faɗa miki wani yana iya yin kashin da zai iya cika bokiti guda, wanda kin ga kuma zai wahala mutum ya iya shan ruwan bokiti guda misali.
Likita, akwai wani wayar da kai da malaman lafiya ke yi wa al'umma domin kare kansu daga kamuwa da cutar kwalara?
An dade ana yin wannan wayar da kai dan na san tun muna ƙananan yara akwai malaman duba gari suna shiga lungu-lungu suna duba kuma masu sai da abubuwan ci suna matsanta cewar sai sun rufe din, kamar misali masu sai da irin kibi din nan zaki ga ana matsa musu sai sun sa leda saboda kuda kada ya zo ya hau. Ana yi jawo hankalin mutane duk lokacin da dama ta samu a asibiti, misali kafin a fara ganin likita wani lokacin akan yi maganganu akan abin da ya shafi lafiya, saboda haka akan jawo hankalin mutane akan tsafta wanda shine abin da ake mafi a'ala wurin kare yaduwar cutar kwalara.
Daga ƙarshe, wace shawara zaka bawa masu sauraron mu domin kare kansu da kuma iyalinsu daga kamuwa da ita wannan cuta ta kwalara?
To abu na farko shine maganar tsaftace hannaye da kare abinci da abin sha, a tabbatar cewa bayan gida baya haduwa da shi ko ta sanadin idan rijiya ce a dan rinka daga bakinta a mata marfi, idan masai irin na gida ne wanda ake yin rami fit latrin ya zama yana da marfi, masu sai da abinci ya kasance ana rufe abincin nan a gidaje haka, in an ci abinci a wanke kayan da aka ci abincin da su kar kuda ya zo yayi mu'amala da shi. Mutanen gari su tabbatar ba a barin mutane suna yin bayan gida da zai je ya bata yanayin da ake samun ruwan sha. Sannan duk lokacin da aka ga amai da guda da ake zargin ko ake tunanin cewa zai iya zama kwalara, to da buƙatar a yi gaggawa sanar da jami'ai na gwamnati da kuma na lafiya a wurin nan, saboda a ɗauki matakin da ya kamata na hada yaduwar ta cikin al'umma.
To masu sauraron mu, kada ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashin Hausa na muryar Amurka. Ta likita, yanzu za mu amsa tambayoyin masu sauraron mu. To ga tambaya daga Buba Mai Goro Gashuwa, yake cewa, likita, menene amfanin shan fura da nonon saniya a jikin ɗan adam, kuma gaskiya ne shan fura yana jawo kasala da ƙaton tumbi?
To fura dai ana yin da gero ko abin da ya kama da gero, to shi kuma wannan nau'i ne na abincin da ake cewa carbohydrate. Sannan nono kuma wato madara ne, yana da kitse za a ce ko mai, saboda haka yana da sinadarin fat da kuma abinda ake cewa protein da a cikin shi, saboda haka shan fura da nono mutum kenan ya samu sinadarin carbohydrate da sinadarin fat da sinadarin protein, wala Allah hadda wasu sinadarai kuma na daban. Yanayin ita shan fura a kan kanta kaɗai ba za a ce tana sa ka tumbi ba, misali idan ka duba al'umman mu dake arewa akwai inda shan fura ya zama yau da kullum, kuma mutanen wurin basu fa ya katan tumbi ba. Abin da yake kawo kafatan tumbi yawanci idan mutum ya ci abincin da ya fi karfin bukata, saboda haka jiki sai ya adana shi ya sarrafa shi ta kitse, wannan shi ke kawo tumbi. Saboda haka idan ana yi mata shan da ya fi bukata ne sai ya kasance za a iya samun tumbi, amma ba wai dan ita akan kanta za ta kawo tumbi ba.
Shi wannan maikon koda nan gaba zai iya yi mutum illa ko kuma ba shi da matsala shi maikon da ke jikin wannan nono din na saniya?
To a gane cewar shi kanshi maiko abu ne da jiki yake bukata, amma abi ne mafi ala ya kasance dai an yi shi daidai duk abin da yayi yawa jiki zai taraje shi aje zai zama matsala, amma in za a sha daidai bukata yadda jiki ke bukata babu wani matsala.
To masha Allah, masu sauraron mu duka abinda zamu iya dauka kenan a shirinmu na kiwon lafiya na wannan mako. Waɗanda ba su ji tambayoyin su ba sai su tare mu a mako na gaba domin kuwa zamu ansa tambayoyin su. A madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri, wato Dr.
Lal Musa Tahir.
Sai ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
To yanzu ga Hadiza Kari da ra'ayin kuma sauraro.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Yakuji matar Amadu Abacha Yobe, inda take cewa Salam VOA Hausa. Ba shakka tuban da wasu daruruwan matasa inda ba suka yi tare da mika makamansu a jihar Kano abin farin ciki ne kwarai. Fatan gwamnatin jihar Kano za ta tallafa waɗannan tsofin ƴan daba da jari wanda zai samar musu aikin yi don gudun komawa gidan jiya. Sai kuma sako na gaba daga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Kebbi, inda yake cewa hakika yarjejeniyar da aka cimma tsakanin gwamnonin Najeriya da gwamnatin Najeriya da kuma kungiyar kwadugon Najeriya dangane da makarancin albashi na naira 30,000 wannan abu ne mai kyau musamman ga kananan ma'aikata, kuma mun yi murna da wannan matsayar da fatan Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu, amin. Bayan haka kuma muna kira da gwamnonin Najeriya da cewa kada su yi amfani da wannan damar domin rage ma'aikata, saboda wayansu gwamnonin na yi amfani da wannan domin korar ma'aikata saboda rashin tausayi. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Asma'u, matar bashar kansilar sojan Najeriya Dirin Daji, inda take cewa Salam sashin Hausa na Amurka. Gaskiya ya kamata hukumar zaben kasar mu Najeriya, wato INEC, da ta ƙara kokarin wajen fitar da sunayen mutanen da suka yi rajistar katin zabe, domin wallahi mutane da dama da suka yi rajistar zabe ba su ga sunayensu ba, kuma ga zaben 2019 na ƙaratowa. Wasiƙar mu ta ƙarshe ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau, inda yake cewa a gaskiya idan har da gaske ne gwamnatin Najeriya tana kashe naira miliyan 3.5 a duk wata wajen ciyar da zakzaki, to ya kamata a sake shi domin kuɗin sun yi yawa, kuma akwai sauran buƙatu da dama da ya kamata a yi da kuɗin ba wannan ba.
Yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
Hukumomi a kudancin jihar California ta nan Amurka sun tabbatar da kisan mutane 12 da wani mutum ya yi a lokacin da ya harbe su a cikin wani gidan shakatawa a daren jiya Laraba. Babban sufetin 'yan sandan karamar hukumar Ventura, Geoff Dean, ya gaya ma manema labarai cewar ɗaya daga cikin 'yan sandan farko da ya isa wannan gidan shakatawar na Borderline Bar and Grill ne ya rasa ransa bayan da ya isa gurin da wuri. Kungiyoyin masu zaman kansu sun buƙaci a gudanar da zanga-zanga a baki ɗaya ƙasar Amurka yau Alhamis don su nuna rashin amincewarsu da cire Attorney General Jeff Sessions da shugaban Amurka Donald Trump ya yi da mai gurbinsa da wanda ya fito ƙarara yake sukar bincike da ake gudanarwa akan shishigen ƙasar Rasha na lokacin zaben da aka gudanar a shekarar 2016. Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ce ta buƙaci da a dakatar da taron da aka shirya za a yi a tsakanin magabatan gwamnatin ƙasarsu da kuma ta ƙasar Amurka a yau Alhamis a birnin New York.
Masu sauraro, da aka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kaimu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu zo muku da wani sabon shirin. Kada manta idan ana so a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata za a zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu mana din Yusuf Aliyu Harande da Julie Leathers Gresham sai kuma engineer Mudan Muhammad Lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na Amurka birnin Washington DC. Kada ku nisa ga shirin yau da gobe.